Daga murya Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum, da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. A yau Litinin 26 ga watan Fabrairu na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai leka Najeriya tare da wakiliyar mu Rukayya Basha, inda a yau shirin namu zai tattauna ne akan matsalar fyaɗe sai a gyara zama. A kasance tare da shirin yau da gobe.
Masu sauraro barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon zango na shirin yau da gobe. Shirin da ke zo muku daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a cikin shirin namu na yau za mu tattauna ne akan matsalar fyaɗe. Kamar da yadda aka sani ne, fyaɗe na ɗaya daga cikin matsalar da ke addabar mata a wannan zamani, musamman ma a arewacin Najeriya. Sannan wannan matsala ba iya mata da ke nuna tsaraicin su bane. A gefe guda ma wasu na zargin cewa ana yin fyaɗe ne saboda neman abin duniya. To masu sauraron mu sai ku biyo mu cikin shirin don cingen da tattaunawar mu sai kasance da bakin mu a yau. Za mu so ku gabatar da kanku.
Assalamu alaikum, sunana Aziza Hassan.
Sunana Hajiya Hadiza Gomina.
To Hajiya Hadiza, in muka fara da ke, muna cikin wani zamani ne da yanzu yawan fyaɗe da ake wa mata ya yawaita. Shin wai me ke sa ake yawaita yi wa mata fyaɗe?
To yin fyaɗe din nan gaskiya abubuwa da yawa suna kawo yin fyaɗe din nan. Na ɗaya talauci, na biyu son abun duniya, na uku rashin ilimi, da na boko da na islamiya yana kawo wannan abubuwan. Wayannan abubuwa din nan mata suna neman kuɗi da za su yi abu kaza, su yi abu kaza. Mazan kuma sun zauna maimako su yi tunani yanda za su yi su taimake wayannan yaran, sai dai kawo jikinki, kawo kaza, kawo kaza, zan baki kaza. Ko taimako suke so su yi wa 'yan matan, ba su yi musu kyauta ba, sai su ce su ma sai sun samu wani abu a hannunsu. Shi yasa yin fyaɗin ya yi yawa. Kuma mu matan, mata sa kayan da suke sawa yana attracting mazan din. In sun gan jikinsu sirracce, rashin sa hijabi, rashin sa kaya na kirki a jiki, mazan kuma sun ga wasu ba su iya controlling kansu, shi yake kawo shi.
To baya ga haka da ake ganin cewa rashin shiga mai kyau, wato akwai abin da ake cewa indecent dress, ma'ana shigan da bai dace a ce mace ta yi ba, zaki ga mace ba ta rufe jiki, shi yake sa yawanci ake samun yawaitan fyaɗe-fyaɗe. To in muka dawo kuma wannan zamanin, zamu ga cewa ba rashin shiga ma mai kyau ne kadai yake haifar da fyaɗe ga 'ya'ya mata ba. To me yasa mafi akasarin fyaɗe da ake yawan yi yanzu yafi karkata ga ƙananan yara?
Da ƙananan yara din nan ya fi karkata saboda film da suke kallo da cartoon da suke kallo a TV da kuma zama yin sun zauna tsakanin su ga yanda ake ga yanda ake kuma rashin arziki ma yana kawo wannan saboda wasu suna da yara 2 3 4 5 suna daki ɗaya ne za su yi wannan abun yaran na kallon su uba da uwa suna yi yara na kallon su in sun fita yaran ma sai su ma suna so ai naga uwan mu nayi hakan nan da uban mu so duk wayannan abubuwan talauci kamar da na faɗa yana kawo shi ya kawo wannan yawan fiyade din nan da rashin ganewa da ilimi kamar da na faɗa
to malama Aziza Hassan in muka duba zamu ga cewa yanzu muna cikin wani zamani da ake samun yawaitan fiyade ga wato yaya mata to a matsayin ki na uwa shin waɗannan matakai ya kamata ya zuwa yanzu iyayen yara su dauka domin kare yayansu daga fadawa matsalar wato fiyade
to alhamdulillah gaskiya matsalar fiyade kamar yadda kika ce ta yawaita amma mafi muhimmancin kariya ga yara shine kulawar iyaye gaskiya wannan responsibility wannan nauyi da Allah ya dora wa iyaye na kula da yara ya kamata mu dauke shi da muhimmanci kuma gaskiya a yanzu ya karanta mutane da yawa suna wato taking a lot of things for granted nauyin nan da Allah ya dora maka ba wai na wani mintuna ko wani awoyi bane it is 24 hours awa 24 na rana dole ne iyaye su san ina ƴaƴansu suke ina suka je yaushe za su dawo wane ne abokan su da wasu suke sakewa that is first physical kenan banda kuma physical wannan physical supervision sannan akwai kuma wato moral supervision dole ne iyaye su koya wa yaran su na farko dai tsoron Allah sannan muhimmancin wato addini a rayuwar su da kuma obligation na bautawa Allah a yadda ya kamata so muddin iyaye suka wato suka muhimmantar da koya wa iyayen su da'a da tarbiyya irin ta addini musamman na addinin musulunci to za a samu sauki na daya kenan na biyu ya zama na cewa basu kunshe su sun hana su sanin kuma me duniya take ciki ba dole ka koya wa yarinyarka wani irin abubuwa ne ya kamata idan ta gani za su zama kamar alamar akwai danger to muna wasa da irin wannan gaskiya sai a ce a'a ai karki gaya wa yarinya ai tai tunanin ai zamani ya canza gaskiya abinda iyaye kamata mu yanzu mu gane especially a arewa zamani ya canza tunda zamani ya canza kuwa dole mu ma yanayin ba da tarbiyyar mu ya canza to ni gaskiya shawara ta kenan
haka ne to akwai akan ce wai rashin shiga mai kyau ma'ana su sa kaya mai kyau ka nuna ma da yadda zai sa kaya mai kyau shiga mai kyau da kenan ya lullube jikin shi ya sanya hijabi ba tare da wani gefe a jikin shi ya fito ba shi ma na ɗaya daga cikin abin da yake haifar da fiyade a wannan zamani wasu kuma na cewa ai mafi akasarin fiyade yanzu ya fi karkata ne ga ƙananan yara wanda kuma za ki ga mutum dattijo mai shekara 50-60 yayi wa karaman yarinya fiyade shi kuma wannan gefen fa
eh to kin ga dama na ce miki tarbiyyar nan ta musulunci dole wajibi ne kuma yana daga cikin tarbiyyar musulunci shiga mana shiga mai kyau yadda Allah madaukakin sarki ya gaya mana a cikin Qur'ani cewa mata lalle su wato su rufe jikinsu wannan aya ce kuma hadisan manzala sallallahu alaihi wasallam da yawa sun nuna mana me ma'anar wannan hijabin so in ka taso kai kanka the best teacher na yaro shine kai as uwa the best malami na yaro shine iyaye so idan kin taso dama da wannan tarbiyya da kula da hijabin dama yarinyar ma za ta taso da wannan sanin cewa ai mace a cikin hijabi ya kamata ta zama kodayaushe da ta fara girma kuma a koya mata yadda za ta dinga wato rufe jikinta yana taimakawa gaskiya ba za a hana ba amma kuma sau da yawa ana samun wanda ma ka ba su amanar tarbiyyar su suke cin amanar ka so
abin dai banda kula da sa shiga mai kyau to ya kamata a kulle dai da ina wa kake sakewa da kake bari ƴaƴanka sake da shi gaskiya ko a makaranta ba za ka bar yaro na daya dai ka kai danka da wuri sassafa makaranta shine na farko baka san hannun wa yake ba a wannan lokacin
kafin
malamai su zo yaron ka kai exposing din shi na biyu a tashi ka baki ga wasu yaran an bar su a makaranta awoyi bayan an tashi to hannun wa ka bar su so kin ga yes kula shiga mai kyau tana taimaka sosai saboda na daya ana ma bin dokar ubangiji ne kuma in dai ka dage ka bi dokar ubangiji Allah zai kare ka amma sa idan nan gaskiya shine muhimmi kowaye ba wanda nauyin kula da ƴaƴansa yake ya zama wajibi akan sa kamar iyaye so idan iyaye sun tashi tsaye sun dauka cewa ba fa malamin makaranta bane ba malamin unguwa ne ba makoci ba kai ne dai Allah ya dora maka so dole ka zama kai wannan 360 degrees kula da danka 24 hours ina dana yake me yake ciki wai duk kuma abin da ka ga bai kwanta maka hankalinka bai kwanta ka bincika to gaskiya mun yi haka shine zamu samu sauki amma idan muka bari muka ci gaba da rayuwa yadda ake yi da a cewa yaro ya fita ai dana kowa ne to gaskiya zamu dinga ganin ba daidai ba
to masu sauraron mu kada da ku sha'afa shirin yau da gobe ne ke zo muku daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu zamu je ga hutun takaitaccen lokaci kana muka dawo shirin namu zai dora yanzu ko bari mu leka bangaren maza mu ji me za su faɗa game da wannan tattaunawa da muke yi akan fiyade
ya sunan malami
sunana Yusuf Yakubu Gabasawa
sunana Al-Amin Ciroma
to malam Al-Amin Ciroma ina dawo kanka a waɗannan matakai zuwa yanzu ya kamata a ce iyayen yara su dauka domin kare ƴaƴan su daga fadawa matsalar fiyade da ake fuskanta a wannan zamani musamman ma a arewacin Najeriya
to abu na farko dai da ya kamata iyaye su dauka shine malama Ruqayya idan aka kalli lamarin fiyade kowani uba ya san cewa ko kuma iyaye su san cewa su an ba su kiyo ne kuma Allah zai tambaye su abinda suka yi kiyo a ranar kiyama kamar yadda ya zo a hadisi dan haka dukkan kariya ya kamata a tashin farko su yi ma ƴaƴan su kariyar nan ta kama daga kariya ta walau physical kariya ma'ana a bayyane a san ina yarinya take da wa take magana ina take zuwa makaranta an san ina take zuwa da duk komi kamar karatu amana ne su rika bibiya kuma ba kawai ka tura diyarka kai zaman ka ba to na biyu iyaye su rika la'akari da kowane irin canji za su gane gurin ƴaƴansu walau karma yarinya ce walau ta fara tasowa kafin ta fara kirgan dangi to wannan yana da muhimmanci sannan babban abu shine iyaye su sani cewa rufa laifin wasu yana ƙara tunzura wasu su yi aikin misali ba aiki bane aika kenan misali yanzu in aka kama duk wani wanda ya fiyade wai iyaye su ce kada su tona asirin ƴaƴansu a rufa asiri to wannan abun yake ƙara
ingiza
wasu su aikata to dan haka iyaye su hada kansu idan aka mace yarinya fiyade ba ita taimakanta ba masu cewa a rufa mata asiri to ana ƙara ta'azzara abun ne a fito a hada kai a gano wannan dan iskan wannan shedanin a cikin mutane a fito da shi a faɗa ma mutane ga abin da ya aikata to ta nan iyaye za su iya taimakawa wajen kawo ƙarshen wannan fiyadan
to su kuma mata da ake ganin suna shigan banza wanda hakan ke jawo hankalin wasu mazan gari su fa wasu irin shawara su zaka ba su
to mace ta sani cewa ita ce tsirar al'umma kowanne addini take ta dauki wannan a matsayin ita kamar ya kamata ta rika kanshi kamar dan goma kamar turaren dan goma haka mace kamata ita zinariya ce to dan haka shiga banza tana gayyatar mutanen banza su fada mata domin mace ba za ta yi shigar banza ba sai in tana ta'ammuli da mutanen banza ko tana shaye-shaye. To matukar tana shaye-shaye kuwa to za ta iya barin jikinta a zo ai mata duk wani abu da za a iya yi a gefe ɗaya. Kina gefe na biyu kuma shine shi namiji ya gane cewa mace da ke killace kanta ita ce abun ma so ba wanda ta bude jikinta a waje ba. To amma da yake bude jiki a waje ga mata shi ya sanya suke fada cikin danja a kowane lokaci. Danjar da suke fada shine su suke cewa to gani nan ku zo, to abinda ba ku sani ba ga yanda jikina yake, dole kuma a je a ci mata amana. Saboda haka mace ta sani shawara ta farko, ta sani ita in ta gyara kanta to nan ne ma mutumin kware zai iya zuwa. Misali yanzu duk wani dan bariki da ya bariki da mace mara mutunci in ya tashi yin aure ba zai kalle ta ba
sosai.
To ta gane cewa ita she is just a tool for entertainment na wani dan karamin lokaci. Wato an dauke ta a matsayin
nishadi
ka ai nishadi da ita na wani dan karamin lokaci daga nan kuma a watsar da ita
haka.
To amma wanda ta kare kanta ta kare mutuncin ta ita ce za a dauka a nuna duniya kuma a sa ta a gaban mota.
To Mallam Yusuf Yakubu Gabasawa, in na dawo kanka waɗansu suna cewa manyan mata da ake wa fyaɗe shigar banza ce ta sa ake musu fyaɗe, shin gaskiya ne haka?
Eto zan iya gaskatawa kwarai da gaske. Tunda amma kafin wannan din wani dalili guda shine an bar koyarwa ta addini kuma an bar koyarwa ta kyawawan al'adunmu na iyaye da kakanninmu. So idan muka koma baya za mu ga cewa babu wani addini ko na Islama ko kuma na Kirista, manyan tagwayen addinai na Najeriya wanda ya koyar da wato bayyana sura ko kuma bayyana tsiraici ko kuma rashin ko bude jiki tare da rayuwa a cakude ko kuma cudanya da maza ba tare da la'akari da wannan koyarwa ko kuma koyi na wannan addinai namu ba. To wannan zai iya zama ɗaya daga cikin dalilai kuma zan iya yadda da cewa din ya taimaka kwarai da gaske ko kuma yana taimakawa wajen tabbatar da cewa din wannan masu aikata irin wannan danyen aiki kazamin aiki suna ya aikata shi hankalansu kwance ba tare da tsoron Allah ba. Idan zamu koma kwarwa ta addinan mu koma kan al'adunmu, kamar yadda na faɗa babu wani addini ko wani iri ne wanda yace mace musamman ya mace, namijin ma ba a ce ka bayyana tsirashin ka ba. To amma in ya mace ta bayyana surata a tsakanin maza, walau a kasuwa ne, a wajen aiki, a titi ne, ko kuma wajen wani taro, ko kuma wajen wasu harkoki, to dole za ta dauki hankalin maza. To kuma idan ta dauki hankalin maza nan me zai biyo baya? Shine sai barna, sai shedan yayi hudu ba. So daga bisani kuma sai kiga cewa din an zo an aikata ire-iren waɗannan abubuwa waɗanda ba su da amfani. To saboda haka zan iya yadda da cewa masu waɗanda suka yadda da cewa din wannan yana taimakawa wajen babu shakka zan yadda da haka. Amma kuma ita wannan harka ta faɗi Hajiya Rukayya akwai dalilai da yawa, musamman ma duk da dai ba nan kika tambaye ni kin fuyi kin tambaye akan manyan mata. To yawanci abin da yake aikata fadan nan yawanci bayan wannan bayyana tsiraici ko kuma wato al'aura a waje, to wato akwai magana ta neman duniya. Yawanci duka abu ne dai na a neman duniya da yawa din yawanci za shi ga cewa malaman tsubbu ne zuwa bokaye suke ba su hudu ba ake bada lakani ko asirce-asirce ke cewa dan sai kun yi wannan za ku samu kaza 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 kaza. Kuma abin da mutane suke manta da shi har kullun shine ana so ko ba a so dai dole za a mutu, kuma duniya ta zo gangara. To mafi a'ala, mafi muhimmanci, mafi amfani ga kowace al'umma ko kuma ga kowanne dan talaki ko mutum shine yayi duk me yiwuwa ya ji tsoron Allah ya kiyaye. Saboda duk abin da aka yi wa naka jininka ko kuma aka yi wa yarka yauwa ko kai wa wani kamar yadda kika faɗa din kai ma za a yi maka, sannan ko ba za ka so ka yi wa wani inda mutum yana da cikakken hankali da tunani da sanin ya kamata. To mutum yana da kyau ya tsaya ya duba ya ga cewa dan yin wannan abu aiki ne, barna ce ba karama ba, saboda ka bata rayuwar wata.
Yanzu kuma za
mu garzaya fagen waƙe-waƙe inda a yau muke tare da wani shahararren mawaƙi mai suna Nura Zaki, inda zai bayyana mana yadda ya fara sana'ar waƙa har zuwa wannan lokaci.
Sunana Nura Zaki, ba ana kiran da Nura Sadauki Zaki all the time.
To Nura Sadauki Zaki, a matsayinka na matashi wanda ya taso ya fara wannan sana'a ta waka, shi me ya jawo hankalinka ka fara wannan sana'a ta waka?
To a gaskiya abin da ya jawo hankalina ya sa na fara waka saboda na taso na ga senior brother na yana waka, kuma na ga waka yana like na dauki waka kaman calling ne, kin gane ko kaman kira ne daga Ubangiji. So da na taso na ga yana yana waka, sai ji shawon abin, kin gane ni ma sai ce kai bari dai na fara da senior brother dina tukuna na ga yana ne zai kasance.
To a lokacin da ka yanke shawaran cewa kana son ka shiga sana'ar waka, wani hanya ka bi don ganin cewa ka cimma burinka?
Gaskiya na bi hanya da yawa, gaskiya saboda zan iya tafiya ma daga na zuwa Kano don dai naje na samu abin da nake so a harkan waka. Inda wakan da zan je na yi mutane za su ji shi kuma za su so shi, zan iya zuwa ko ina ne. Naje garuruka da yawa, naje Kano, naje Kaduna, naje Zaria, all these places, gurare da yawa haka
ne
na tafi don dai naga na samu da karbuwa waka
haka.
Ya
to a matsayinka na mawaki, kamar wasu irin kalan wato waƙoƙi kake yi?
Ina kalan waƙoƙin kamar yin gausa, muna kiran shi yin gausa. Yes, wato hip hop kenan da Hausa. So ina yin Hausa, sannan ina yin rapping din Hausa, all the same duka ina yi.
To ni da masu sauraro da mu so ka dan rera mana kadan daga cikin waƙan da kake yi.
Okay, to shikenan, ba matsala, zan iya yi. Sarauniyata, aminiyata, sambaki sarauta na miki gata, oh, eh, oh baby na.
Sarauniyata, aminiyata, sambaki sarauta na miki gata, eh, oh baby na. Sarauniyata, aminiyata, sambaki sarauta na miki gata, eh, oh baby na.
To da fata dai wannan sarauniyan da ita ce uwar gida yanzu a gida.
Gaskiya to haka ne, haka ne.
To haka daga lokacin da ka fara waka zuwa yanzu kaman shekara nawa kenan?
Gaskiya zan kai 18 years yanzu, gaskiya 18 years.
To kuma kaman waƙoƙi guda nawa ka samu karera?
Gaskiya Nura Zaki ina da waƙoƙi da yawa, gaskiya ina da waƙoƙi da yawa. Ina da waƙoƙi da yawa.
Ba za su misalta ba, ba su kirgu ba.
Ba zan iya ma kirga su ba. Yes, suna da yawa.
To bayan waƙar hip hop da kake yi, kamar wani irin salon waƙa kuma kake yi?
Ina rapping na Hausa.
To a lokacin da zaka fara wannan sana'a ta waƙa, wani irin kalubale ka fuskanta daga wajen yan uwa, saboda wasu suna ganin harkar waƙa ba harka ce wacce ta dace ba, suna ganin kamar harka ne wanda kamar ɓata gari suke, ko kuma ba ƴaƴa masu tarbiyya suke wannan wato sana'ar ba?
To gaskiya don da ya dauki sana'ar waƙa kamar ba abu ne mai kyau ba, gaskiya yayi kuskure. Saboda Ubangijin da ya halicce mu, shi ya ba mu baiwa, ya ce kuma mu nuna ma duniya cewa muna da shi, kin gane. So ni na dauki waka sana'a ne, saboda ina ci da waka, gaskiya waka ya taimake ni. Saboda yanzu ina da mata yanzu da yara guda hudu, kuma definitely in Allah ya yarda ina ciyar da su ta hanyar waka ne. Kodi shike ina da business, ina da nake na harkan waya, kin gane. Ba ma gaskiya waka yana daga cikin abubuwan da yasa yanzu I'm living okay now, insha Allah.
To yanzu a matsayinka na matashi, wani irin kira da jan hankali zaka yi wa matasa irin ka sakamakon wannan waka da ka shiga, kuma ga dukkan alamu ka samu wato ci gaba a rayuwa sanadiyar harkar waka?
Ko shawaran da zan ba matasa shine su yi kokari, duk abin da aka ce ma indie talent ne, kai kokari ka kai wasa da talent ɗinka, ka ci gaba da pushing kawai ka ije wani wai kai baba na gaji no ba giving up kin gane ka ci gaba da pushing kawai in Allah ya ga you go reach to the top in Allah ya ga
sai to da wani waka zaka kulle mana wannan shirin
eh to wakan bani
to bismillah
kece na kesu ɗan mata kece a cikin zuciyata bebe zan baki so ɗan mata
Jama'a masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Kafin mu karkare shirin namu za mu leka filin girke-girken mu.
Wayo Allah duwo.
Yawwa yanzu kuma za mu zo muku da shayinmu. To uri da idan za a yi wannan shayin kenan kin tanadi kina da Lipton inki, kina da sukari, kina da cardamom inki, kina da za'afran inki, shi ma dai duka ciyar ku ni guda ne, kina da kanel, sannan kina da itsami ki guda ko guda biyu, kina da mint na ana'aku, kina da citronel, kina da citta, kina da karamfani, ga sukari abokin tahiya. To wa'annan kayayyakin dai ya kamata a ce kowanne kin tabbatar da tsaftar su a wanke suke tsame ki tana wanke mint inki a wanke take citronel inki a wanke yake su za'afran in da su cardamom daman cikin kaman kwali suke zawa importin to in kika zo sai ki dora ruwanki na zahi in kika dora ruwanki na zahi ki na salipto saboda in kika ga masu tare wannan kayan suna iya darme shi lipton din kaman wanga ba ya huto ba sosai shayin na lipton din ba an shi ba sosai ki fara nasa shi ki tabbata kin nasa shi ya dan narki haka yawa in ya dan narki an dora ruwa an nasa lipton ake fara nasawa da an sa ruwa an ga ya sauya kala ruwan ya sauya kala ma'ana lipton kenan ya narki saboda in aka sa su tare wannan kabrin abin yana darme su sai ka dauko duka wannan kayan naka citta ce in dan ya ambusa suwa karamfani ne kanel ne za'afran ne cardamom ne dukan su sai ka zuba su da hu tizan in ka sun da wanga citronel sai ka sa su da hu ita man ba a sa ta sai daga karshe su da hu ka tabbata sun da hu sosai sai ka dauko tsamiyan nan guda daya in babu tsamiya kana iya amfani da lemon tsami amma dai shi irin wannan an yin shi da tsamiya saboda kamshin tsamiya yana kara ma shayin wani armashi sai a dauko tsamiyan nan guda daya babba ko guda biyu a wanke take sai a nasa da an nasa za a ga ruwan kamar ya dan sauye kala haka ya yanke ta da hu tsamiyan nan in yi so shi wannan mint ɗinka na'ana ka kusa sabgiya ko ka kashe ma wuta sai ka nasa ta ka hinka ta ce kan ka dauko kayan tacewa na saman tikin wannan siracin sai ya saki kamshin nata a ciki da gukin ta dandanan ta duka sai ya shiga cikin siracin wannan lokacin ne sai ka dauko abin mataci da kana da tarmus in ka daman na lipton a kusa sai ka dauko abin mataci mai kyau wanda baya hudda ba tsaki ko daya sai uwar gida ki tace sai ki sa mishi ki sa cikin tarmus din shi in ana so ana iya gama shi da sukari a lokacin a wuri in kun ba a so kawai a zuba shi saboda ba kowa yake son sukari ba a zuba shi cikin tarmus wanda ya tashi sha zai zuba ya zuba iya adadin dandanan sukarin da yake so amfani da shi kuma wannan shayin yana da amfani kwarai da gaske a cikin dan adam
to masu iya magana dai suka ce laifin dadi karewa da fatan kun ji dadin wannan shiri da muka kawo muku sai ku tara da mu a shiri na gaba domin cin wani irin maudu'i za mu kawo muku ku ci gaba da sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ni Rukayya ba shi ke muku fatan alkhairi a koda yaushe
to da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma wakiliyar Murƙayya Basha da wadda ta daidaita mana sauti Julie Leathers Gresham da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku huta lafiya.